sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Niger ta Najeriya, inda aka sada 'yan makarantar Islamiyya da masu garkuwa suka rike su na kusan watanni uku da iyayensu. Muna kuma da rahoto kan batun kama waɗansu 'yan jarida da hukumomi suka yi a Najeriya. Awo Galba zai gabatar da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Yau Juma'a, cunkoson mutane da dama da ke son barin kasar Afghanistan sun koma filin jirgin saman Kabul, yayin da jiragen da suke kwashe su daga kasar suka koma aiki kwana guda bayan munanan har-haren da aka kai da bama-bamai kusa da filin jirgin saman, wanda ya halaka sama da mutane 100. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-hare a wajen filin jirgin saman Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka 13 da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen, da fatan ficewa daga ƙasar Afghanistan da take ƙarƙashin ikon Taliban. Biden ya faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin cewa ga waɗanda suka kai wannan harin da kuma duk wanda yake da niyyar cutar da Amurka, ya san da cewa ba za mu yafe ba, za mu farauto su domin su girba abin da suka shuka. Kungiyar IS ta ɗauki alhakin kai har-haren a cikin wani rahoton tashar talabijin ta kamfanin dillancin labarai na Telegram, sa'o'i bayan da 'yan kunar bakin waken suka kai har-hare a wurare biyu da ke haraba filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai kusa da ƙofar shiga ta Abi da kuma wajen wani otal da ke kusa. An zargi wani yanki na kungiyar IS da aka fi sani da ISIS Lardin Khorasan da kai har-haren. Jiya Alhamis, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, kamar yadda mai magana da yawunsa Stephane Dujarric ya bayyana. Akalla mutane 103 aka kashe, 'yan Afghanistan 90 da kuma sojojin Amurka 13, a cewar kamfanin dillancin labarai na Afghanistan Pajwak da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Abinda Guterres ya bayyana a matsayin harin 'yan ta'adda, yayin da cunkoson jama'a 'yan Afghanistan suka taru a filin jirgin sama suna neman tsirewa daga ƙasar a cikin kwanaki na ƙarshe na kwashe su a jirgin sama, bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace ƙasar a baya-bayan nan. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yana Allah wadai da kakkausar murya da mummunan harin ta'addancin, kuma cewa fifikon kawance zai tsaya domin kwashe mutane da dama zuwa tudun mun tsira cikin sauri. Kakakin ƙungiyar Taliban Suhail Shaheen ya ce, mun yi Allah wadai da kakkausar murya na wannan mummunan lamari, kuma za mu ɗauki kowane mataki na ganin an gurfanar da waɗanda suka aikata hakan a gaban kuliya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin ƙasashen kamar da Najeriya sun amince za su haɗa kai domin yaƙar 'yan aware masu ɗauke da makamai a ƙasashen biyu. Manyan jami'an tsaron ƙasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya Alhamis a Abuja, babban birnin ƙasar Najeriya. An kira taron ne bayan da 'yan awaren ƙasar kamar na Anglophone da 'yan ƙungiyar IPOB masu neman kafa ƙasar Biafra a Najeriya suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don fafutukan neman 'yancin kai. Ji Alhamis Babagana Mangono, mai ba wa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaron ƙasa, ya ce ƙungiyoyin 'yan awaren sun haɗa kansu ne don su wargaza Najeriya da Kamaru. Mangono ya yi magana ne a ƙarshen zama na 8 na taron kan iyakar Kamaru da Najeriya a Abuja, babban birnin ƙasar Najeriya. Ya ce ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su shiga haɗin gwiwar yaƙi da 'yan tawayen da ke aiki a kan iyakokinsu. Kotun Kolin Amurka ta ba da dama a kori mutane daga gidajen haya a sassan Amurka, wanda ta hana gwamnatin Biden daga ƙaƙaba dokar hanawa ta wucin gadi da aka saka saboda annobar coronavirus. Kimanin mutane miliyan 3.5 ne a Amurka ke fuskantar fitar da su daga gidajen hayar da suke ciki nan da watanni biyu masu zuwa, a cewar bayanai daga ofishin ƙididdiga daga farkon watan Agusta. Ya Alhamis Kotun ta faɗa a cikin wani ra'ayi da ba a sanya hannu ba cewa hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC wacce ta sake dawo da dokar a ranar 3 ga watan Agusta ba ta daurumin yin haka ƙarƙashin dokokin tarayya. Alƙalan sun yi watsi da muhawarar gwamnati da ke goyon bayan ikon hukumar CDC.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da karantar mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu huda taskar rahotannin namu a Najeriya, inda a jihar Niger gwamnati ta hananta ɗaliban makarantar Islamiyya da suka shafe kusan watanni uku a hannun masu garkuwa da su da iyayensu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta miƙa yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanku guda 90 ga iyayensu bayan karɓo su daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. A cikin daren Alhamis din nan ne da ta gabata dai aka samu nasarar karɓo yaran bayan biyan kuɗin fansa da ba a bayyana wa manema labarai adadinsu ba daga iyayen yaran. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake dai ana cikin farin cikin samun nasarar karɓo yaran, amma kuma a gefe guda ana bakin ciki saboda ɗaya daga cikin yaran ya rasu.
Yara sun dawo gaba ɗaya in banda guda ɗaya da ya rasa ransa. Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu da jami'an tsaro mu tabbatar cewa irin wannan abu bai faru ba. Irin yanda ake shari'a, in an kama kiri-kiri za a kama da yawa su da yawa za a je kotu, su so suke ma kai su kotu, in an kai su kotu a suke su. Kuma ina kira ga wasu loyoyi, musamman loyoyin da suka san cewa lalle mutanen sun yi wanga laifi amma suna tsayin daka su ga cewa an sallame su, to fa ina so in shaida musu duma ba su tsira ba.
Ku gwamnonin da ke fama da wannan matsala, akwai wani shiri na musamman da kuke shirin yi na yaki da waɗannan mutane ga dangada?
Eh, to magana shiri da muke yi ba abu ne zan faɗa ga rediyo ba, amma kuma ina tabbatar maka muna zama kuma mun yi nisa sosai.
Mustapha Muhammad Kabir ɗaya ne daga cikin iyayen yaran ga abin da yake cewa.
Gaskiya farin cikin da nake ji, ina ji kamar an biya min saudiya ne. A ni yanzu na fara ba yara na ilimi, wannan bai hana ni komi, saboda abu ne wanda a ran da Allah ya hura ma ranka ya kaddaranka da arzikinka da talaucinka duk an rubuta ma.
Maryam Sa'idu na ɗaya daga cikin ɗaliban ta bayyana yadda rayuwa ta kasance masu a hannun 'yan fashin dajin a cikin kwanaki 86 da suka kwashe a hannunsu.
Ba su gaskiya dai ba sa duka mu kuma ba sa cutar mu. Matsalan kawai shine abinci.
Irin abinci suke ba ku?
Wani lokaci muna cin shinkafa, tuwo da kunu. Abincin da suke ba mu a can kenan.
Kamar me suke gaya muku in sun tashi muku magana?
Su dai saka suna kiran mu dai, amma in za su duke mu ana hana su duka mu. Ba bari dai su bulaƙanta mu gaskiya, tunda muka je dai ba su bulaƙanta ko ɗaya daga cikin mu ba.
To daji ne kuke koko wani gari ne inda ba kowa?
Gari ne amma ba kowa, cikin daji yake.
Suna bari ku yi wani ibada haka koko?
Ana bari gaskiya, mu yi sallah har karatu ana bari mu yi.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta sha alwashin ci gaba da iya ƙoƙarinta domin tabbatar da tsaro a jihar. In ji kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias.
Muna shirye domin aiki mu ga an samu zama lafiya.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan fashin dajin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida ni Batsari. To daga jihar Niger kuma sai jihar Kaduna, inda al'ummar garin Zango da ke samarwa ƙaramar hukumar sabon garin Zaria suka ce harin 'yan bindiga da suka sace mutane a daren Alhamis ya girgiza su matuƙa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana.
Garin Zango wanda ke tsakanin jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wato ABU da kuma kwalejin koyar da tukin jiragen sama dai, ya gamu da harin 'yan bindiga ne da misalin karfe 12 na dare lokacin da mafi akasarin al'umma ke bacci. Sai dai duk da harbe-harben da 'yan bindigan suka dinga yi, al'ummar garin sun ce ba a kashe ko mutum ɗaya ba. amma fa ƴan bindigan sun sace wasu mutane.
Ana Mustafa Musa ni kranin mu ma ƴan bangare amma inda muka ji suna dukan gidan tun daga nan ba zan saba mu ga tun daga nan bindigan ba su nuna bare ƴan bangare wallahi girin akwai wanda ke zuwa tun daga gurin masallaci ke gangara zuwa kasar layin da dindiga Amina Harbi
akwai wanda aka kashe
ko mutum ko dai ba kashewa
ko kun san mutum nawa aka diba
eh to akwai shi asalin mutumin da aka dauka eh akwai gidan wani Allah ne rufuwa sai ba mata guda biyu
to gaskiya a garin jiya je wallahi mun shiga fargaba ba dan karami ba sai ki lafiya suka dinka harba harba suna ba ta tafi amma sun je hawo wani kauli da ake ce mahayyi ma akwai wata mata mai ciki ne sun tafi da ita akwai kuma wani gida da suka shiga gidaje dai biyu sun tafi da wani tsohon kuma da wata yarinya budurwa
amma akwai kisa ne
gaskiya ba aka ce kwa ko ba a dukka ta kowa ba saboda ba amma ne matakan tsaron da suka zo
yanzu haka a wani hali ake ciki wannan unguwa
to wannan unguwa dai ana zaman tarkar gaskiya amma da sai matakan tsaro sun ya shishigo
hararen ƴan bindiga a mafi yawancin sassan arewacin Najeriya dai ya sa wasu nana ta buƙatar da ke akwai na al'umma su dauki makaman ganin sun kare kawunan su kodayake dai masana harkokin tsaro na ganin akwai buƙatar a yi taka tsantsan Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na cikin masu goyen bayan sauya sabon salo.
Ai tuntun muke cewa mutane su tashi su kare kawunan su amma tukunna kafin a zo magana cewa a kare kawuna da kayan fada a kare kawuna da ba da bayanai ni wai na bata gari na fama su ba su yin wannan abu suna nan tare da ku ba sukan zagayo su zagaya su ga inda ake ciki kuma gaskiya na Allah da nabi abin da ake kira zagaye patrol da ya kamata samari ba wai a ce wai a je ai confrontation bane a'a sai dai in gwamnati za ta je irin manya-manyan garuruwan nan inda anguwanni haka nan a samu kware-kware license wanda za a ba waɗansu masu hankula wanda yake iyakansu su yi aiki da shi da wayannan bindigogi in an samu irin wannan hari kuma bayan an yi wannan an yi amfani da shi a dawo da shi ba mutum ya je a yi shi dindindin a gidan shi ba.
Duk ƙoƙarin jin ta bakin jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar Kaduna dai ya ci tura saboda na yi ta kiran wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Jalibi bai ɗauka ba. Hakanan shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce yana wurin wani taro ne akan tsaro. A baya da can dai ƙananan hukumomin Sabon Gari da Zaria ba sa cikin ƙananan hukumomin da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna. Amma 'yan kwanakin nan garuruwan da ke kewaye da ƙananan hukumomin guda biyu na fama da hararen 'yan bindigan. Da kuwa kwanakin baya ma sai da 'yan bindigan suka sace ɗalibai a kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuba Malli. Sannan suka shiga jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da suka sace ma'aikaciyar jinya a gida. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Shugaban hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya Balarabe Shehu Ilela ya bayyana cewa hukumar ta aika wa gidan talabijin din Channels mai zaman kansa takardar tuhuma ne sabili da laifin kare wasu dokokin da hukumar ta gindayawa kafofin yada labarai a kasar. Wakiliyar mu Madina Dauda ta yi tattaki zuwa ofishin hukumar ga kuma rahoton da ta hada mana.
Abin da ya faru sun yi waɗansu shirye-shirye waɗanda ba su dace da ƙa'idojin da hukumar kula da harkokin watsa labarai suka gindaya musu ba.
Shugaban hukumar kula da kafofin yaɗa labarai ta Najeriya Balarabe Shehu Ilela kenan a lokacin da yake bayanin dalilan da suka sa ya aika wa gidan talabijin ɗin Channels da takardar tuhuma a bisa take wasu cikin sharuɗa da hukumar ta gindaya musu. Wani irin laifi ne wannan ne?
Laifi ne wanda yake ka ba da filinka a gidan talabijin ko rediyo. Wani ya zo ya rika maganganu na batanci ko kuma ya rika jefa kazafi wanda ba zai iya kare wannan kazafi din ba. Ka rika yin magana kana zargin wasu da abin da baka da hujja. To a hakkin aikin jarida sai ka nemi wanda aka zargi a kansa domin ya kare kansa.
To baya ga takardar tuhuma kun kwace lasisin gidan talabijin din ne ko gargadi kuka yi musu kawai?
Ban kwace lasisin din talabijin din su ba. Ai ba kawai da kwace lasisin din mutum sai ka bi wannan akwai ka'idojin za ka bi tukunna. Ka kira mutum ya yi bayani ka rubuta masa takarda ya amsa sai ka duba kuma ka ga abin da ya faɗan nan laifi muna da laifi A B rukuni rukuni to laifin da ya yi nan yaya girman laifinsa. To girman laifin shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata ka yi masa. Saboda haka mu ba mu kwace lasis ɗinsu ba mun kira su sun zo sun turo mana takarda mu mun kira su sun zo kuma sun mana bayani babu wani.
Kuma takarda kuka fara basu?
Takarda muka fara basu kuma suka ansa takardun da muka basu. bayan mun masu takarda
na tuhumar su da laifi
yawa na cewa kun yi kaza kuma sun ansa mana takardun kwazo.
A lokacin da na ziyarci ofishin hukumar na NBC na samu ma'aikatan gidan talabijin din channels har da wanda aka ce an kama na yi kokarin ganawa da shi amma sai suka ce shugaban tawagar ne kadai zai iya magana da ni inda ya bayyana mana abin da ya kawo su ofishin hukumar NBC.
I'm Kingsley Uranta. I'm the Assistant General Manager Operations for Channels Television.
What actually happened between you and the NBC?
No, we just were invited for a discussion, and then that's exactly what we had.
A cikin ma'aikatan channels mutum takwas da suka zo hukumar NBC, na ga waɗanda na sani, Makwai Ogun Yusuf, da Kingsley Uranta, da kuma Kayode Okikiola, wanda aka yi zargin cewa an kama shi. Shugaban NBC Balarabe Ilela ya koka da ƙarerayi da ke yawo a dandalin sada zumunta cewa hukumar NBC ta kwace lasisin gidan talabijin ɗin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, ga kuma Garba Awal da rahoto na musamman kan abin da ya dauki hankalin al'umma a kasar Kamaru.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Tarayyar Najeriya sun gudanar da wani kasashen taro a birnin Abuja da ke can kasar ta Najeriya domin inganta tsaro a kan iyakokin kasashen su guda biyu, inda ƴan ta'adda suke kawo musu hare-hare kuma suna aikata aika. Ministan cikin gida na kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Atangaji, wanda ya halarci taron, ya tabbatarwa manema labarai daga saukowarsa a filin tashi da kuma saukan jirgin sama na Sumalan da ke birnin Yaounde, ya ce tattauna wanda muka yi za mu sanya matakan tsaro ne inda ya kamata a kan iyakokinmu wajen da maharan Boko Haram da Iswap suke kawo mana hale-hale a cikin kasashenmu guda biyu, kuma za mu yi kokari matuƙa gaya mu ga cewa mun cimma annasara a kan iyakokin namu adda ƴan ta'adda suke neman kawo mana cikas a ƙasar Kamaru, ko da yake muna ci gaba da haɗin gwiwa wajen zaratan sojojinmu domin muka cewa mun dakile ta'addanci domin irin yadda sojoji suke sadaukar da kawunansu na gudanar da ayyuka a kan iyakokin ƙasashenmu. Da ɗaya ɓangaren kuma, kwamitin da ke kula da ƴan gudun hijira ne a jihar Arewa mai nisan ƙasar Kamaru ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da wani wale-wale taro na binciken OBAP na yadda ake kwashe ƴan gudun hijiran ƙasar Tarayyar Najeriya da ma yadda na ƙasar Kamaru suke ƙaruwa a yayin da waɗansu faɗace-faɗace na ƙabilanci a yankin na Arewa mai nisan suke ruruwa. Shugaban ƙungiyar na Kamaru ya ce, za mu yi ƙoƙarin mu ga mun gudanar da ayyukanmu, kuma za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da kuma domin ba wa gwamnati ƙwarin gwiwa da sauran ƙungiyoyi mu ga cewa an tallafawa waɗannan ƴan gudun hijira waɗanda suke zaune a ɓangarenmu. Sannan ƙasar Kamaru tana da ƴan gudun hijira guda 444, sai kuma ƙasar Najeriya an da haka take da ƴan gudun hijira guda 846 a birnin Kwalfata. Sai kuma ta ɓangaren hatsarin ruka a kan hanyoyin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, wanda yanzu haka ƴan kwanakin nan dai sama da mutane 200 ne suka gamu da ajalinsu a kan hanyoyin ƙasar, musamman ma kan hanyar Duwala zuwa Yaounde. Alhaji Ali Danash zai mana ƙarin hatsi kan yawancin haɗarin ruka da suke faruwa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
To kaga in ka haɗa duk waɗannan al'amuran ɗin shi ka ga cewa lallai ne ko hanyar mu je kasance mai kashe mutane ƙwarai da gaske, domin gwamnati ba su sa wani ido ba, ba su kawo wani lura ba dangane da zirga-zirgan al'umma a cikin ƙasa. Wato duk wannan ma gwamnati ba ta sa ido ba, domin in ka duba ka auna cewa tashi daga Duwala zuwa birnin Yaounde da ai kowa shi na da ko jirgin sama da ko jirgin ƙasa da ko kuma mota, to ka gane ko tsakanin Duwala da Edo ma za a iya saka jirgin ruwa ma wanda zai iya tafiya yana irin wannan tafiya. To kaga yanzu da muke nan babu jirgin sama babu jirgin ƙasa din duk an sayar ma turawa, abin da ya shauran muna hanya. Yanzu ka auna shi ka ga cewa a rana ɗaya aka ce maka motoyin da suke zirga-zirga tsakanin Duwala da Yaounde aka ce maka sun fi 500 a rana ɗaya. to a ranar ɗaya motoci 2,500 hanya mai faɗin mita 5 ko mita 6 ya yi girma da babu wani halama me za a yi banda a hatsari da shauransu. Wannan wai shi ne ma babban hanya a ƙasan na Kamaru. Da shauran hanyoyin mita 3, mita 4, hawan da yake tafiya Banwai, wato hawan da yake tafiya birnin Can kenan mai kaiwa Bafusam, shi ma gashi nan hawa mita 3 ne ko 4 ne ya faɗin shi. Wato dai duk inda ka je hatsarin ɗin, wato da kuma hanya daga yaso ma lalacewa, da yake ba a saka kuɗi isasshe na shafa kontak ɗin, daga yaso ma ɗan hujiya ka na shi ke na shi a bar shi ya haɓaka. Haɓaka ce zama kawai babu wani abin da shiga ga motoyin da suke zuwa masu damun bi ta dama, wato shiga ga cewa masu bi ta hagu ma duk shi su dawo ta dama saboda hanya ya lalace, shi kasance shi a cikin ake da shauransu. Wato ƙasar nan da ya kai cewa wato mu talakoki shida mu zauna kawai mu zuba musu ido haka, to babu abin da ake yi na komai, wato ba wani abu da yake amfani, ba wani abu da yake ci gaba a wannan ƙasar. To ba hanyoyi ya za ku ci gaba, ba hanyoyi ya za ku ku ci gaba. Babban abin man da ya ci fici mafi mutane tuwo a ƙwarya shi ne ma shugaban ƙasar Kamaru ɗin gaba ɗaya. Wato tun da ake mutuwa waɗansu ƙasashe za mu ga mutuwa dai bayan Allah uku ko huɗu haye kai 5 har 10 suka mutu, za ka ga cewa shugaban ƙasa ma ya fito ya magana. To namu shugaban ƙasar tun da ake mutuwa nan bai taɓa fitowa ya ce uban ba, ba abin da ya taɓa ba, wani sa'in ma bai ƙasar ba ruwan shi ya dawo ma shi kenan a je a yi ta mutuwa. To me je ba mu mutane tsoro, me je sa mutane har su kiyaye su do su tafiya a hankali-hankali? Waɗansu suna ce wai tsofaffin motoyin da ake soyawa ne, to me kake so mutane su saya? Kowa na da yana so ya tafi gwaje ya yi ƙaranci, hanya ya nisa, babu mota, babu jirgin sama, ba jirgin ƙasa. To kaga duk waɗannan abubuwan duk shi a ɗora ma gwamnati, ni kan ba wani mai laifi a cikin gwamnati ne.
Na yi kokarin jin ta bakin shugaban kula da hatsarin ruka na kasar Kamaru, amma abin ya ci tura. Haka zalika kuma a gasar zaben saloniyar kyau ta wannan shekara wanda ya gudana a cikin makonnin a birnin London da ke can kasar Burtaniya, ya kasar Kamaru ne dai ta lashe gasar wanda ake kira Monica, wanda a da can ana ganin ɗan kasashen Brazil ne suke samun zamantowa sarauniyar kyau din, amma a wannan kalan ya fito ne a kasar Afirka. Ga yanda ya kasance a lokacin da ake gudanar da zaben, kowace ta faɗi ƙasar da ta fito Mrs. Monica a yayin da ta sauko a filin jirgin sama na Benin Douala. Ga abin da take faɗa wa 'yan jaridu. Na yi matuƙar farin ciki da na samu wannan dama, kuma na cika burina da nake buƙata a rayuwata. Haka zalika na zama sarauniyar kyau ta duniya, kuma ina ba wa sauran matasa da su yi ƙoƙari su yi aiki matuƙa gaya su da cewa su ma sun cimma burinsu. Kuma ina yaba wa ƙasa ta Kamaru wajen yadda ta yi ƙoƙari matuƙa gaya ta ba ni wannan dama. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To kada dai a sha'afa, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Thank you. Alfa Madalla yanzu kuma ga Awal Garba ya sake shigowa da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Bayan shekaru da ya kwashe a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, wanda su wani su hana kwale-kwalen ƙasar gudanar da wasanni na kafa na da shiga a daidai wannan lokacin kuma sai dai an samu matsala ne na kuɗaɗe wadda yanzu haka kwale-kwalen suka ci gaba da gudanar da taka daidan a cikin gida, amma wannan shekara sun zage dantse wajen ganin cewa sun gudanar da waɗannan kwamfala na wannan kaka kwale-kwalen Union de Douala wanda ta kwaci kanta da jar a gaban takwarta da jibin goshi club nasara ga makashi waɗanda suke nan a birnin Douala. Club din Union din dai ta ci kwallo da nema Allah da watan tana da maki 19 ne domin ta zauna a rukunin A. Sai malamin da ke koyar da ƴan wasan coach Joseph ya bayyana jin daɗin sa. Wannan nasara da muka samu dai zai sa mu zauna ne a rukunin A, amma dole ne mu sake sabon lani da kuma sabon shi wajen ci gaba da gudanar da wasanmu na sabuwar kakar da za a gudana. Ko da yake dan wasan kwallon club inda Mustapha Sulaiman Basogo shi ma ya kasance a wannan filin da aka taka wasan, an da ya nuna farin cikinsa. Hakika matasa suna da himma, amma dole ne sai sun sake kwazo domin su cimma burinsu na sana'ar da suka zaɓa wajen taka leda ko kuma abinda suka runguma. Sannan ya ci gaba da cewa yana fata ƙasar Kamaru za ta yi ƙoƙari na ganin ta karɓi gasar da za a gudanar na cin kofin nahiyar Afirka a shekarar 2022 ta baɗi, kuma ya ce yana buƙatar ‘yan ƙasar za su nuna biyayya ga baƙin da za su tara domin sadaukar da kansu wajen gudanar da ayyuka a wannan ƙasa ta Jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Hafiz da tashin muhimman kanan labarai.
Yau Juma'a, cunkoson mutane da dama da ke son barin kasar Afghanistan sun koma filin jirgin saman Kabul, yayin da jiragen da suke kwashe su daga kasar suka koma aiki kwana guda bayan munanan har-haren da aka kai da bama-bamai kusa da filin jirgin saman wanda ya halaka sama da mutane 100. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin ɗaukar fansa kan waɗanda ke da alhakin kai munanan har-hare a wajen filin jirgin saman Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka 13 da wasu fararen hula da dama waɗanda suka hallara a wajen da fatan ficewa daga ƙasar Afghanistan da take ƙarƙashin ikon Taliban. Jiya Alhamis, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da munanan har-haren da aka kai a filin jirgin saman Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, kamar yadda mai magana da yawunsa Stephanie Dujarric ya bayyana. Aƙalla mutane 103 aka kashe, 'yan Afghanistan 90 da kuma sojojin Amurka 13, a cewar kamfanin dillancin labarai na Afghanistan Pajwak da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Hukumomin ƙasashen kamar da Najeriya sun amince za su haɗa kai domin yakar 'yan aware masu ɗauke da makamai a ƙasashen biyu. Manyan jami'an tsaron ƙasashen da jami'an gwamnati sun sanar da yarjejeniyar yayin wani taron tsaro na gaggawa da aka kammala shi jiya Alhamis a Abuja, babban birnin ƙasar Najeriya. An kira taron ne bayan da 'yan awaren ƙasar kamar na Anglophone da 'yan ƙungiyar IPOB masu neman kafa ƙasar Biafra a Najeriya suka ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don fafutukan neman 'yancin kai. Kotun kolin Amurka ta ba da dama a kori mutane daga gidajen haya a sassan Amurka, wanda ta hana gwamnatin Biden daga kakaba dokar hanawa ta wucin gadi da aka saka saboda annobar coronavirus. Imanin mutane 3.5 million ne a Amurka ke fuskantar fitar da su daga gidajen hayar da suke ciki nan da watanni 2 masu zuwa, a cewar bayanai daga ofishin ƙididdiga daga farkon watan Agusta.
To, masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Sheikh Musa Suleiman da Allah ya yi wa rasuwa a yau Juma'a a Jamhuriyar Niger. Allah ya ji kansa da rahama, ya ba dangi duka jimirin rashin mu, kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya. Da alheri.